sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Chari ce tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 1 ga watan Disambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ga makanan labarai.
Yau Talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaki da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki. Majalisar Dinkin Duniya ta saka kokon barana neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa. Zababban shugaban Amurka Joe Biden da zababbiyar matamakiyarsa Kamala Harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaba don kula da fannin tattalin arzikin kasar a wani taro da za a yi a yau Talata.
Kanin labarin duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa 'yan jihar Borno mazauna su bi masayamacin Najeriya sun shiga yanayi na jimamin dangane da kisan manoma shinkafa da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Sannan kuma a jamhuriyar Niger, shugabannin hukumar zaɓe sun gana da wakilan jam'iyyar siyasar ƙasar domin sanar da su halin da ake ciki game da tsare-tsaren zaɓen ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba. Za kuma mu leƙa Ghana, inda za mu ji yadda ake ci gaba da ƙarrama marigayi tsohon shugaban ƙasa Jerry Rawlings ya rasu a watan da ya gabata. Baya ga haka, Muhammad Babangida na nan tafa da shirinsa na noma. Sannan za mu kama kwaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau Talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaki da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki, inda kungiyoyi a sassan duniya suke kara nuna bukatar a tallafa wa masu fama da HIV, wato kwayar da ke haddasa cutar, inda gefe guda kuma ake tuna waɗanda suka mutu sanadiyarta. Bikin na wannan shekara ya zo ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus, wacce hukumar da ke yaki da cutar ta AIDS a Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta sa masu dauke da cutar ta AIDS ba sa iya kaiwa ga wuraren kiwon lafiya. A gefe guda kuma take kara fito da matsaloli na nuna wariya da tsangwama da masu cutar ke fuskanta. Hukumar ta yi kira ga gwamnatoci da su kara azama wajen ware kudade da daukan matakan yaki da cutar da sauran annoba da ke addabar duniya. Alƙalaman da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar sun nuna akwai fargabar za a samu ƙarin mutum 123 zuwa 293 na sabbin waɗanda za su kamu da cutar, da kuma tsakanin mutum 69 da 148 na waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta HIV nan da zuwa shekarar 2022, saboda irin tasirin da annobar coronavirus ta yi kan yadda ake yaƙi da cutar ta HIV mai kare garkuwar jiki. Dr. Chris Beira jami'i ne a sashen nazarin magunguna a Johns Hopkins.
We're still seeing that people acquire HIV when they're relatively young.
Yace abin da ake gani har yanzu shine mutanen da ke kamuwa da cutar ta HIV matasa ne, musamman waɗanda ke kasashen da ke kudu da Hamadar Sahara. Hakan yake ma a Amurka, Latin Amurka, yankin Caribbean, gabashi da kudancin Asia. Kuma galibi ba sa fara shan magani sai lokaci ya kudu. Zababban shugaban Amurka Joe Biden da zababbiyar matamakiyarsa Kamala Harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaba don kula da fannin tattalin arzikin kasar a wani taro da za a yi a yau Talata. Shugaban mai jiran gado da matamakiyarsa mai jiran gado sun bayyana zaɓin nasu ne a jiya Litinin, ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin Amurka Janet Yellen, wacce za ta zamanto mace ta farko da za ta jagoranci baitul malin Amurka cikin shekara 2031 da aka kafa shi. Babban kalubalen da kwamitin tattalin arzikin kasar zai fuskanta shine yadda zai tunkari tasirin da annobar coronavirus ta yi akan tattalin arzikin duniya.
To a gaida Mahmud Lalo, wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To da farko, ƴan jihar Borno da ke zaune a kudu maso yammacin Najeriya sun shiga yanayi na jimami tare da tofa albarkacin bakin su dangane da kisan goman manoman shinkafa da ake zargi mayakan Boko Haram ne suka yi. Lamarin da ya faru ne a ƙarshen makon da ya gabata a yankin Tabarmari da ke jihar Borno, wanda ya ƙara haskaka taɓarɓarewan tsaro a sassan Najeriya, musamman ma arewanci. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Tambuwal dauke da ƙarin bayani.
A yayin da jama'ar jihar Borno ke juyayen kashe manoman shinkafa sama da 43, su ma 'yan jihar Borno da ke nan kudu maso yammacin Najeriya na alhinin kashe manoman shinkafar, kamar yadda ni tattauna da wasu daga cikinsu.
Sunana Alhaji Yusuf Abubakar, magayakin sarkin sasa Ibadan. Gaskiya na yi Allah wadai da wannan kisan gillan da an kai wa bayan Allah nan. Dan dalili wannan abun da za a yi Allah wadai da shi, duk kowane iri zan shi, ya ma ko kana musulmi ko kana kiristiyan, ko wanda ma ba shi da zai Allah walai da wannan abun da an kai. Wala kan niyan ji kira na dan Allah, kamar yin soro namu suna kokori, amma su kara kokori nan da suke dan Allah su kara su kara kuma rayuwa mutane Najeriya da basu ji ba. Kuma gwamnati namu nan Najeriya ba mu gu addu'a za mu yi musu ba, mu yi musu da addu'a na kore dan Allah su tashi su sa hannu ga shiga wannan abubuwan nan da ake nan, da Allah taimaka wa bayan Allah nan. Mutumin ya je yana sun je suna nema abun da zo su ci da yalin su. Ga labari mara jin dadi, aka dawo da yali, wani mai mata biyu, wani mai mata uku, kuma ga yara. Saboda Allah gwamnati ta fito a tallaba wa yaran nasu dumma da murayin da aka bari dan Allah da Annabi. Allah fito a taimaka wa gwamnan Borno Farfesa Babagana Umar Ajilun. Allah ya yi mishi albarka. Ina kokori, suna daidai gurgudu, amma kaskai abun nan yana so ya fi karfin su. Kuma mutalakawa mu shi gaba da addu'a.
Ina Alhaji Bello, Alhaji Mala Abadam. To abun da ya faru ba mu ji dari ba, kuma abun da zamu ce Allah ya gawarta musu. Kuma gwamnan mu na Borno Babagana Zulum yana kokori, mutane sun yi masa goyon baya su taya shi wannan abun.
Wane mataki kake ganin ya kamata shi gwamnan jihar Borno ya kamata ya dauka domin kare irin wannan kisan gilla ga jama'a?
Jami'an tsaro da civilian GTF da saura bangamu su tashi su yi taya shi wannan abun. Allah ya kawo karshen wannan abun.
Alhaji Mustafa Bakin Gimin Gamdo. Mutanen da an kashe jihar Borno, wallahi bamu ji dadi ba, wallahi bamu ji dadi ba. Wannan Allah ya odai da ulumar abun da sai. Abun da gwamnati ya kamata ya tashi sai kokari kara, har yanzu gwamnati dai mai duguri wallahi yana kokori. Muna ji duk abin da yanayi, Allah ya saka mu ci da alkhairi, a dinga har yanzu kokori duk wanda abin da ya same mu, mu koma da Allah.
To ina mafita ga wannan kaskashin jama'a?
Kaje jama'a sai mu koma da Allah, mu yi addu'a, kowa gyara halin shi. Ni in gyara halina, kai ka gyara halinka, kowa gyara halin shi.
Sunana Alhaji Kadi Ali. Gaskiya ba mu ji dadin shi ba, nan aikin rashin imani ne wannan. Duk wanda ya aikata wannan aiki na rashin imani ne, ba aikin addini yayi ba, ko da Kristan ne, kowa ya bana addini ba da wannan aikin. Aikin rashin imani ne aka yi musu. Wannan ne ba mu ji dadi wannan ba.
Da ake ka ba da shawara a game da samun maslaha ko mafita game da wannan kashe-kashen mutane a jihar Borno da sauran sassan Najeriya, me za ka ce?
Shawara da zan ba su shine, muna son gwamnatin Najeriya ya baiwa gwamnatin Chadi kamar yadda ya nema cewa a bashi dama ya shigo Najeriya, yankin Borno ya fatattaki ƴan Boko Haram, a bashi dama kamar yadda shi ainihin shugaban Chadi ya nema.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Da Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka ƙoƙon bara na neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa, yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin ƙangin talauci a duk faɗin duniya. Wannan dai shi ne adadin kuɗi mafi yawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taɓa nema. Cikin wani sako da aka nada a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya ce rikici, sauyin yanayi da annobar COVID-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irin satin a lokacin yakin duniya na biyu. Majalisar ta kara da cewa asalin kudaden da ake bukata sun zarta hakan, saboda kusan mutum miliyan 235 ko kuma mutum ɗaya cikin kowane mutum 33 a duniya na bukatar tallafi da kariya, adadin da ya haura kashi 40 na abin da aka gani a bana. Shugabar hukumar jinkai ta majalisar Mark Lowcock ya ce wannan wata alama ce da ke nuna irin mummunan tasirin da annobar COVID-19 ta yi a kasashen duniya da ke da rauni, wato a wuraren da kungiyoyin agaji suke gudanar da ayyukansu. Kasar Azerbaijan ta ce dakarunta sun shiga gunduman Lachin, yanki na karshe cikin yankuna uku da Armenia ta mika mata, karkashin wuta yarjejeniya da aka kulla wacce ta kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe mako 6 ana gubza fada kan yankin Nagorno Karabakh dake kokarin ballewa. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar ta fitar ta ce wani rukunin dakarun Azerbaijan ya shiga yankin Lachin a ranar 1 ga watan Disamba karkashin matsayin da aka cimma a ranar 9 ga watan Nuwamba tsakanin Armenia, Azerbaijan da Russia. Ma'aikatar tsaron ta kuma fitar da wani bidiyo wanda ya nuna wata tankar yaki dauke da tutar Azerbaijan tana jagorantar wani ayirin manyan motoci akan wata hanya da daddare. Ita dai Azerbaijan ta rasa yankin na Lachin ne a lokacin wani yaki da ta yi da Armenia a shekarun 1990 yayin da suke kokarin zama kasashe masu yancin gashin kansu bayan rugujewar tarayyar Soviet.
Jamhuriyar Nijar, shugabannin hukumar zaɓe sun gana da wakilan jam'iyyar siyasar ƙasar domin sanar da su halin da ake ciki game da tsare-tsaren zaben ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mamuna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Tsarin tattara sakamakon zaɓe daga yankunan karkara zuwa rassan hukumar zaɓe na shihohi kawo cibiyar hukumar da ke birnin Yamai da samfarin ƙuri'un da za a yi amfani da su a yayin zaɓen ƙananan hukumomi ranar 13 ga watan da muke ciki na daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin hukumar Seni suka yi wa 'yan siyasa bayani a kansu a yayin wannan ganawa, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Aladuwa Amada ke ƙarin bayani.
Mun zo mun gwada musu ke wannan biletin iniki in mun kare shi yanzu abin da ya saura kawai a kai shi inda ya kamata a kuddo su da yawa don a ba su su je su yi kamfe kuma sauran a kai su wajen rumfar zaɓe. Abu na biyu kuma mun gwada musu ke mun sa manhaja wadda za ta sa wannan sakamakon zaɓe mu ba da shi cikin lokaci kuma da tsanaki, kayan aiki duka abin da ya kamata a ce ranar zaɓe na rumfar zaɓe duka muna nan muna aika shi cikin jahohi da gundumomi.
Mecece makomar mutanen da suka yi la'akari cewa katocin suna da kurakurai?
Kuma akwai kurakurai bisa katin mutum, tunda dai akwai sunan shi, lambar katin da shaidar katin, kuma sunan ba a rubuta shi ba da kyau ko kuma hoton ba a dauke shi da kyau ba. Wannan insha Allah in dai da ya je wannan katin wurin rumfar zaɓe da aka rubuta shi zai samu zaɓe.
To ko me ke matsayin 'yan siyasa game da waɗannan bayanai? Abdulaziz Agali na jam'iyyar Alhali ya ce
muka mun gamsu insha Allah za a shi zaɓe, kuma wanda mun ka gani ga alamu duka jam'iyyun nan sun shirya, kowa na shirye, kuma lokacin nan ba za a gudda shi ba. Kenan kokarin da za mu yi mu shirya kanmu mu kai bisa fagen siyasa ai zaɓe a ƙare lahiya.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan siyasa. Wakilin jam'iyyar PSD Basira a wannan taro Abdulkadir Muhammad ya ce akwai alamar daurin kai game da wasu daga cikin ka'idodin da hukumar ta Seni ta zo da su.
Kuma an kare zaɓe wanda za a yi a ɗauki resultat ɗin da an ka samu daga cikin biro da vote har a kai shi inda ya kamata a kai shi. To biskan wannan ne kowa yake na yana ta tambayar kan shi don saboda ka san a ɗauki sakamako a kai shi wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai ga mu, kuma wannan muna sa mishi ido wanda ya kamata don saboda wato abin da ya waka na cikin biro da vote ya zama to shi ne zai hita kuma can wajen Seni.
Za dai a ci gaba da baiwa 'yan ƙasa damar karɓar katocin zaɓe har zuwa ranar 7 ga watan Disamba, ko da yake hukumar Seni ta ce dukkan waɗanda suka makara na da damar karɓar nasu katocin a runhunan zaɓe a ranar da za a kaɗa ƙuri'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana, inda ɗaruruwan magoya bayan NDC da suka bi sahun jam'iyyar Probity and Accountability don ƙarama marigayi tsohon shugaban JJ Rawlings. Tsohon shugaban ƙasa Rawlings ya rasu ne a tsakiyar watan Nuwamba yana da shekara 73. Ga dai Ridwan Abbas ɗauke da rahoton.
Jawabi da babban magatakardan jam'iyyar Johnson Asedin Ketia ya sa hannu a kai ya ce yana da muhimmanci ga 'yan Ghana su ɗaukaka tare da girmama sharaɗin bincike da lissafi da ke ƙunshe cikin kundin tsarin mulkin ƙasar na 1992, musamman yayin da ake shirye-shiryen yin zaɓen watan Disamba shekara ta 2020. Macizin da aka soma daga Kwame Nkrumah Circle aka ratsa wasu muhimman titunan birnin na Accra ya samu halattar daruruwan mutane musamman magoya bayan jami'iyar NDC ga abin da wasu a cikin masu macin kifa sunana Gilbert Ajenin Boatin abin da muke yi alama ne dake nuna wa kufa ada cewa ya fadi a zaben shekarar 2020 muna so ne ya san cewa wannan zabe abin da ba za mu sa ido mu bar shi ya ci gaba da lalata mana kasa bane tsohon shugaba Jamal Mahaman mai gina kasa zai dawo matsayin shugaban kasa ya ciwo mana wannan kasa ga wannan maci ne saboda mu nuna wa Akufa Addo cewa iyakar sa ya iso ya ga abin da ya faru ai a Amurka zai faru gare shi bai iya ce mana ya kawo tsarin karatu kyauta wannan tsari 419 ne organizer NDC na kasa Joshua Akamba ya ce yayi imani jami'iyarsa ta NDC za ta yi nasara a zabin nan da za a yi yace ayyanarwar da sashin kimiyyar siyasa na jami'ar Ghana ta yi cewa NPP za ta lashe zaben shekarar 2020 babban na rashin adalci ne yace an yi wannan nazari ne bisa tsarin bada ilimi kyauta abin da yasa ya zama rashin adalci ga NDC yace wasu malaman jami'a marasa gaskiya da adalci suka zauna suka kirkiro wannan takaka a cikin lokacin 22 kadai za su ware kansu su ce suna gudanar da bincike irin wannan wadda kuma ya dogara akan bada ilimi kyauta kawai me yasa a cikin tambayoyi da suka ce sun yi wa mutane ba su yi tambaya akan tunan filili da Martin Hamidu yayi wa Akufa Addo ba in za ku yi shiri irin wannan kamata yayi ya zama shirin kowa da kowa amma rashin gaskiya da sirrai ya hana ku yin haka ga dai irin martani da wani kusa na sashin sadarwa na jam'iyyar NPP ke fadawa NDC
sunana Adamu Abdulkadir ina cikin jam'iyyar NPP Okankwe Central to wadanda ne su suna neman sarauta ne ma da amaya da yayi abinda yake so a ga bakin shi gwamnati amma su mutare su riga su yi dauki decision su ba su ganin ko ga mai da suke wannan wadaga wahala suke yayi ba za su samu wannan kujeran ba
Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ridwan Abbas wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya saurara mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kan ga Muhammad Baballe da shirin sa na noma
Oma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma Allah ya dafa
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa yayin da nobar cutar coronavirus ta bulla a larduna da kasashe kusan 220 a duniya ta kuma shafi tattalin arzikin su da kuma harkokin yau da kullum a cikin shirin namu na wannan makon za mu duba yadda wannan cuta ta shafi harkan noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta ba tare da bata lokaci ba zan mika ragamar shirin wakiliyar mu Abuja Madina Dauda danjin yadda ta tattauna mana da bakin da ta gayyato mana
barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Madina Dauda a ofishin watsa shirye-shiryen muryar Amurka dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja manyan baki na mutane biyu ne a yau akwai Farfesa Muhammad Faguji Ishaku babban director na cibiyar binciken harkokin noma ta Samaru Zaria da Dr. Shuaibu Madugu director a majalisar binciken harkokin noma ta tarayya ina muku maraba da zuwa ofishin muryar Amurka dake nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja coronavirus wata cuta ce da ta faru a duniya baki daya a farkon wannan shekara tun daga kasar Sin ko kuma kasar China ta samo asali. Wannan cuta ta shafi tattalin arzikin kasashen duniya da dama ciki har da Najeriya. Yanzu a wannan tattaunawa da zamu yi da Professor Muhammad Fatuji Ishaku da Dr. Shu'aibu Madubu zamu yi kokarin warware zare da abawa akan yadda kullar cutar ta shafi harkar noma da yadda a yanzu ake fargabar yuwar kullar yunwa a ƙasa baki daya bayan dogon lokaci waye Allah a wannan lokaci na corona ne ko bayan an rabu da cutar yaya manoma za su yi amfani da dabarun zamani wajen yin noman rani domin a magance kalubalen yunwa da ake tsammanin zai mamaye kasar a bayan cutar corona virus. Zan fara da kai Professor Muhammad Faguji Isiyaku. Professor, ko wani ƙarin haske zakai mana akan wannan matsala da kowa ke tsoron shi a yanzu?
Alhamdulillah, matsalan nan da kika ambata matsala ce wacce take a zahiri ganin ma dai abin da ya faru bacin ma ita wannan annoba ta COVID-19 da ta shafi duniya da kuma kasar mu Najeriya. Akwai kuma canjin yanayin damina ita ma da ta samu ambaliyar ruwa a wurare daban-daban. Idan aka hada tasirin da waɗannan abubuwa guda biyu suka yi, hakika harkar samar da abinci a ƙasa zai dan ba da tsoratarwa. Kuma gaskiya ne hakan shi ake fuskanta a waɗansu wurare. To amma abin murna shine ba dukkan wurare ne wannan al'amari ya shafe su ba, duk da cewa an samu ambaliya na ruwa. Sannan kuma ita wannan cuta ta COVID-19 ta kawo katsalandan musamman ma wajen harkar rarraba kayayyakin da ake amfani da su domin a inganta noma, wato kamar su taki da sinadarai da ake amfani da su a watsa wajen yin noma ya kawo tsaiko wajen rarraba su akan lokaci. To amma banda wannan akwai wurare da dama da akasari an ci gaba da harka na noma domin ita wannan annoba ba ta yi tasiri ba har sai zuwa kaman zuwa watan uku zuwa watan hudu kamin faduwar damina. Faduwar damina cikin taimakon Allah an samu abubuwa sun fara dan warwarewa, manoma sun fara harkan nomar. Amma dai akwai tsaiko da ya jawo. Binciken da aka nuna na kiyasin abin da aka noma bana, wanda kwanan nan wata cibiya wacce take makociyar mu ce ta kullo da alƙaluman sun nuna cewa a zahiri duk da cewa an samu ragowa daga yadda aka samu bara, amma har yanzu an samu ƙarin kusan misalin kashi 10 daga cikin 100 na bunƙasar noman kayan abinci a ƙasar nan. Wato kenan duk da cewa akwai tsorace-tsorace da ake ji a wurare da dama, amma kuma samun yawaitar ruwan sama da kuma manoma yadda suka rungumi dabarun aikin noma na zamani, wannan ya ƙare rage tasirin muguwar tasirin da waɗannan matsaloli guda biyu ne bayani a kansu.
To Professor, naji bayananka. Yaya za a yi a cike gibin kuma da ake gani Professor?
A ganin mu noman rani shi ma zai bada mafita. Kusan duk wani amfani da aka sani kama daga shinkafa, masara, wake, auduga, dawa, gero da sauransu ana iya noma su da rani. Sai dai kawai ba kowane wuri ne ake samun ruwan da za a yi ban ruwa da shi har ya banya ta haɓaka ba. To kiran da nake yi shine wurare kamar wurare da ake da madatsu ruwa da kuma shirye-shirye na noman rani da ake yi, to ya kamata a sadaukar da kaso mai yawan gaske wajen noma kayan amfanin gona maimakon kayan marmari da aka saba nomawa da su domin a samu a yi sauri a cike wannan gibe a gurguje kenan.
Bari in dawo ga Dr. Shu'aibu. Wani ƙarin haske zaka yi min akan wannan batu na tasirin annobar coronavirus akan kayan abincinmu?
Masu sauraro, a nan zamu dace a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda, sai Julie Leather Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma da labarai da Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kun aika mana ta hanyar email.
sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau yace ni ma ina ganin murabus din da wasu yake cewa shugaba Buhari yayi ba shi bane mafita abin yi shine ya sallama shugabannin tsaron kasar tamu ya kawo wasu tunda dai sun taka irin tasu kalar rawan mun gani to ai wajarar da su kawai a kawo wasu wannan shine abin da ya kamata a yi a lokacin da ya kamata domin samun sakamakon da ya kamata sako na gaba ya fito daga Mursala Ibrahim Zangon Daura yace assalamu alaikum biyoyi Hausa kun yi kamin kira na zuwa ga gwamnati da ta dauki nauyin kulawa da rayuwar iyalan waɗanda aka halaka a jihar Borno yadda za a rage musu radadin rabuwa da ƴan uwansu sako daga Usman Shitu Mahuta yace an zabi shugaba Buhari ne domin magance matsalar tsaro da saisata al'amura a Najeriya tunda ya gaza ya kamata ya soke ya mikawa wanda zai iya tun kafin ƴan ta'adda su karar da talakawa da suka zabe shi cikin zafin rana da ruwa da iska sai sako daga Al'adumo ba gagar kwar kungiyar muryar talaka yace salam muryar Amurka ya Allah mun tuba ka yafe mu mu da yankin arewacin Najeriya sai kashe mu ake yi tamkar kiyaci kuma waɗanda alhakin kula da rayuka da dukiyar jama'a yake hannunsu sun zama magin lami saboda haka shugabanni masu rage da madafin iko a arewa ku shirya ranar gobe kiyama sai kun zo da bayanin gazawar ku filla-filla a gaban Ubangiji sako daga Lawal Sani na Kawu Daura yace assalamu alaikum muryar Amurka kuma da gwamnatin tarayyar Najeriya cewa sai kokarin ceto al'ummar yankin arewacin kasar daga matsalar tabarbarewar tsaro duba da yadda ƴan bandiga ke kashe mana mutane da kuma sace su domin neman kuɗin fansa shugaban kasa Muhammadu Buhari muna buƙatar ka ƙara ƙaimi akan matsalar tsaro domin wajibinka ne ka tsare al'ummar da kake mulka sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya yace salam biyoyi Hausa to take rana yaki da cutar kanjamau ko shida wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware sai dai kashi sawun giwa ya taka na rakumi yaki da cutar corona ya sa cutar kanjamau baya samun cikakken kulawa a duniya
har yanzu dai ga Mahmud da labaran duniya amma fa a takaice
yau talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaki da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki inda kungiyoyi a sassan duniya suke kara nuna bukatar a tallafa wa masu fama da HIV wato kwayar da ke haddasa cutar inda gefe guda kuma ake tuna waɗanda suka mutu sanadiyar ta bikin na wannan shekara ya zo ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus wacce hukumar da ke yaki da cutar ta AIDS a majalisar ɗinkin duniya ta ce ta sa masu dauke da cutar ta AIDS ba sa iya kaiwa ga wuraren kiwon lafiya a gefe guda kuma take kara fito da matsaloli na nuna wariya da tsangwama da masu cutar ke fuskanta zababban shugaban Amurka Joe Biden da zababbiyar matamakiyarsa Kamala Harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaba don kula da fannin tattalin arzikin kasar a wani taro da za a yi a yau talata shugaban mai jiran gado da matamakiyarsa mai jiran gado sun bayyana zaɓin nasu ne a jiya Litinin ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin Amurka Janet Yellen wacce za ta zamanto mace ta farko da za ta jagoranci baitul malin Amurka cikin shekara 231 da aka kafa shi babban kalubalen da kwamitin tattalin arzikin kasar zai fuskanta shine yadda zai tunkari tasirin da annobar coronavirus ta yi akan tattalin arzikin duniya Majalisar Dinkin Duniya ta saka kokon bara na neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin kangin talauci a duk fadin duniya wannan dai shine adadin kuɗi mafi yawa da Majalisar Dinkin Duniya ta taɓa nema cikin wani sako da aka nada a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya ce rikici sauyin yanayi da annobar COVID-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irin sa tun a lokacin yakin duniya na biyu
ko ba sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya na jihar Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana sai mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Lalo da yake an gabatarwa da kuma Julie Ladas Fresh da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Chari ke cewa huta gajiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.